بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدعوة أتشكين وانا درسينا أخضري وانا مكيقبا تروادرانا على الهميس abu ban masallacin jami'a na Ahmadu Bello dake Zaria a wannan rana wace ita ce ranar 14 ga watan Nuwamba shekara ta 2019 haka ne ko wanda ya daidai da yammacin 16 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1441 darasi na akhari wanda insha Allah shine zai zama darasi na karshe a wannan shekarar kuma a wannan session din na shekara ta 2018-2019 aina muka tsaya ne owa kage sai ni ci wani gowan musu da mutan shi kai ka karanta mana daga wajen sahal masbuk iko na malam yake cewa wal masbuku in adraka ma'al imami aqalli min raka'a fala yastudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan masbuki shine wanda ya rusul imam bayan yayi ruku'un raka'a kashi ai silahin malam shi ake kira masabuki saboda haka idan mutun ya zama masabuki to liman ya rayar kannuwa to ba zai sujada farkannuwa tare da shi ba kabali ce ko baki fa in sajada ma ubaqara salatu in ya sujada tare da shi to sallar ta baci wa in adraka rak'atan kamilatan aw aktsara sajada ma alqabliya wa akhara alba'diya hatta yutimma salatahu idan kuma ya samu raka'a ɗaya tare da shi to in kabali zai yi imam to za su yi tare amma in ba adine daga zarar yayi sallama za ka miƙe ne ka karo ka bar shi ba adinsa kai kuma daga baya sai ka ci kasa na'am malam yake cewa hatta yukin masalatu fa yasjuda ba'da salami fa in sajada ma'al imami amidan batala salatuhu idan masabuki afwan idan wanda ya riski raka'a daya da liman shi ma ana cewa masabuki tunda an riga shi da wasu raka'o'i idan wanda ya riski raka'a daya da liman ko raka'a biyu ko raka'a uku idan sallah ce mai raka'a hudu idan ya zamanto cewa yayi sujjada ba'di tare da liman ba shi da matsala a sallar shi ba yana da matsala a sallar shi in yayi sujjada ba'di tare da liman to ɗayan biyu ne in ye da gangan to sallar su ta baci saboda shi sallar su ba ta riga ta cika ba idan kuma da kuskure yayi to zai yi sujjada ba'di to idan masabuki mana masabuki da nake nufi anan wanda ya riski raka'a ɗaya ko kuma ya riski raka'a biyu tare da liman to sai manta ya suka sujada ba'di tare da liman to a cikin sallar sa kuma sai ya rage kun ga ya ce muku idan yayi ba'di tare da liman da rafkannuwa to zai yi sujada ba'di to idan kuma bayan yayi wannan ba'din ya tashi ya karaso abin da ya rage mai na sallar shi kuma sai yayi rafkannuwa ya rage a sallar shi to in ya tashi zai kabali da badi kenan ko yaya kamata yi na kabali zai tashi ka zauna ba a kwanciya ana karatu yawa kabali me yasa zai kabali saboda man na kasa wazada sajada qabla salami saboda yayi kari yayi rage ya kara badi a gurin da ba nata ba sannan kuma ya zo ya kara yin rage ko malam yace wa idza saha al masbuku ba'da salamin imam fa huwa kal musalli wahdahu idan kuka rabu da liman to din rafkannuwar da kai kana hukuncin wanda ya fara sallar shi kadai kai raka'a ɗaya da lima'a raka'a ta biyu kawai sai ka irafkannuwa to kana da hukuncin wanda ya ke yin sallah shi kaɗai don haka za ka yi sujjada gwargwadon rafkannuwarka. Mala ya ce wa'iza tarattaba alal masbuqi ba'diyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi ajza'ahu al-qabliyu. Idan ya zamanto ba'di ta kama limamin shi, shi kuma da ya zo sallah sai ya qabli, ma'ana yayi abin da zai jawo mai rafkannuwa, yayi abin da yayi rai, to qabli ta ishe shi. Ina fatan mun gane. Malam ya ce wa man nasiya ruku'a wa tazakkarahu fi sujudi raja'a qa'iman, wanda ya manta ruku'u bayan ya fara sujjada sai ya tuna raja'a qa'iman sai ya koma yayi. Ina fatan mun gane. Wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'a, amma an so ba yana miƙewa ya yi ruku'u ba, ya ɗan yi wani abu ɗan kaɗan na karatu, ko da aya ɗaya ne ko biyu ya karanta sannan ya ruku'u. Hakan idan ya yi zai fi yin ruku'un nasa a cikin natsuwa, saɓanin yana miƙewa ya ƙara dungurawa. Sun mayarka sannan ya ruku'u, wa yasjudu ba'da salam, ya yi sujjada ba'di. Malam ya ce wa man nasiya sajdatan وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا. ومن نسي سجدة وان ديمن تسجد وتذكرها بعد قيامه سيتنا سجدا نندب وباين يامي رجع جالسا وسجدها سيداوي زونا سي سجدا كو illa an yakuna qad jalasa qabla al-imami qabla al-qiyami fala yu'idu al-julusa, sai dai idan dama ya zauna kafin ya miƙe to ba zai maimaita zaman ba. Ana da ya sujjada daya ya zauna. Ina fatan mun gane. Da ya sujjada daya ya zauna sai kuma ya zamanto cewa ya miƙe bai ka ta biyan ba, to anan ba sai ya maimaita. To wanda kuma bai zauna ba fa, me hukuncin shi? Da ya manta sujjada sai zamanto cewa da ya dawo ya miƙe sai ya tuna, ko aka tunatar da shi cewa akwai ragowar sujjada ɗaya, saboda haka da ya dawo sai ya sujjadar amma bai zauna ba, kuma a farko bai zauna ba, me hukuncin shi kuma? Ka kawo mana bayani bayanan ne, ka ce wani hukumar mukhalafa ba, kowa ne ma ya san shi wani. Ka san hukumar mukhalafa? Shi malam da ya dariya istighfari. Me ya hukumar mukhalafa? Me ka sani kai game da shi? Kamar ya? Shi ne hukumar mukhalafa ta wani wajen haka ne, har dai ba koyaushe ba. Shi a hukumar mukhalafa shi ne al-istidlalu bi takhsisi shay'i bi dhikri li nafyi al-hukmi amma siwahu. So yana buƙatar bayani, ba koyaushe ba ne yake nufin haka. Yanzu Muhammad Rasulullah, me hukumar mukhalafa ne shi? Rasulullah. Ba shi ne hukumar mukhalafa da shi. Muhammad Rasulullah, Muhammad manzan Allah ne, me hukumar mukhalafa da shi? Malai su me hukumar mukhalafa da shi? Ba manzan Allah ba ne. So ba koyaushe hukumar mukhalafa yake zama abin da ka faɗa ba. Akwai abin da in ka fitar mai da hukumar mukhalafa zai zama kafirci. Yanzu Muhammad Rasulullah, an ka samu mai mafi mukhalafa ya zama kafirci. tunda akwai wasu manzannin da ba shi ba. Ina fatan mun gane. To, yanzu wanda bai da ba ba. Mana, na'am, mana yayin sujjada ta farko sai ya miƙe. A zatansa ta biyu ne, bayan ya miƙe sai aka tuna mai ko ya tuna. Bai zauna ba sai ya dawo ya dunkula ya ta biyu shi ko mai hukuncin shi. Yawwa to kashi mai matsayin zama tsakanin sujjada ta biyu ta farko da ta biyu. Mai hukuncin zaman sujjada tsakanin sujjada ta farko da ta biyu mai hukuncin shi a fakihu wajibi a yana. A'a ba falsafa ba, a inda aka rawaito inda aka faɗi muna so mu ji maganan malamai, mana sunnonin sallah shi zama tsakanin sujjada guda biyu a ina yake. Na'am, a ina ka gani? Menene hukuncin zama tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu? Kamar yadda malam ya faɗa shi ne zai fitar mana da hukuncin. Abin da ya kamata ga bambance mala akwai bambanci tsakanin ɗagowa daga sujjada da kuma zama bayan sujjada. Kila ka gane bambancinsu, akwai bambanci tsakaninsu. Na'am,
abin ne ma
zama tsakanin sujjada guda biyu a wannan hukunci yake. To, baba ya ce maza mu tafi. Na'am. To, baba ya yi kokwanto. Alakulli hal ba a cikin farallar sallah. Eh, ba a ciki, sai dai ya shiga cikin mustahabbai. To saboda haka ga wanda ya bashi idan ya yi jumlar ba'adu ko ƙabala a ƙarshe ba shi da matsala. Ina fatan mun gane. Malam yake cewa wa man nasiya sajdatayni karra sajidan wa lam yajlis wa yasjudu fi jami'i dhalika ba'da sujud. To shi wannan hukuncin ka amara kanno ta isa. Kaga kenan ma'anarsa da ya gama ruku'u sai ya zarce da wata raka'a kenan, saboda in ba haka ba ta yaya mutum zai iya manta sujjada guda biyu? Ta yaya ya mala shirin ne? Na'am, ta yaya mutum zai iya mantawa? Shine ya gama ruku'u sai kuma ya yi ƙoƙarin ci gaba da wata raka'a. To wannan ya tuna da kusa-kusa karra sajidan, sai maza zai faɗi sujjada ba sai ya zauna ba. Duka kuma zai yi ba'adin ya gama. Wa in tazakkara sura ba'da raf'i ra'si min ar-rak'ati allati taliha tamada ala salati wa lam yarji. Idan mutum ya tuna sujjada bayan ya miƙe daga raka'a da take binta tamada ala salati walam yarji wa alga rak'atis sahwi, me ma'anar wannan? Wa in tazakkara sujuda ba'da ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha tamada ala salati walam yarji. Ma'ana mutum ne yana raka'a ta biyu, sai tuna a raka'a ta farko sujada ɗaya ya yi, to ba zai dawo ba, kawai sai ya ƙarasa, sai ya ɗauka raka'a farkon nan kamar bai yi ta ba. Ina fatan kun gane, shine ma'ana wa alga raka'ata sahwi wa zada raka'ata fi mawdi'iha baniya, sai ya ƙara wata raka'ar a madadin ta baniya. Me ma'anar baniya? Kamar yana me ma'anar kinawa tukana? Mana ya mayar da ta biyun a matsayin ta ɗaya. Ina fatan kun gane. Yauwa, saboda gini ai ba a faro shi ta sama. So sai ya zama da ta biyun a matsayin ita ce raka'arsa ta farko. Yauwa, sai ya ci gaba kuma. Malam yake cewa wa sajada qabla salam, yi sujada qabali. Wa in kanat min al-ulayaini wa tadhakkara ba'da aqdi salisa wa ba'da salam. Yake cewa wa in kanat min al-ulayaini wa tadhakkara ba'da aqdi salisa wa ba'da salam. Koda ko tana daga cikin rak'o'i biyun farko, amma sai ya tuna bayan ya kulla ta uku. Ya kuma tuna bayan sallama. To shi ma haka zai sai ya yadda ta farkon. Wa in lam takum min al-ulayaini aw kanat minhuma wa tadhakkara qabla aqdi salisa لأن السورة والجلوس لم يفوتا. نعم. ما لن يجي أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة. كوكما إذن يزمن توشي واتنا دقى تشكين ركو إبين فاركوين. أما كما سيتنا كابين يقول لتوكو. To shi ma idan ya tuna kafin ya kullata ukun, malam yake cewa wata zakara ba da talisa, yake cewa to shi ma haka hukuncin yake. Yace la anna surata wal julusalam ya futa, saboda da sura da kuma zaman dukkan su ba su riga sun kufce ba. Malam yace wa man sallama shakkan fi kamali salatihi batala salatu. Mutumin ne da mutum ne ya zo yin sallama, sai yake kokwanto kamar dai sallarsa ba ta cika ba, amma duk da haka sai ƙarfin hali ya yi sallama, to bai da sallah. Saboda me? Saboda idan mutum ya yi shakka a sallah, me hukuncin shi? Bana alal alal aqal, ko kuma bana alal yaqin, ko sai ya zama da ita mafi karanci. Malam ya ce wasahu fi salatil qada'i kasawi fi salatil ada. Yin rafkan nuwa idan ka zo rama sallah, to kamar yin rafkan nuwa ne a lokacin da kake yin ta akan lokacinta. Saboda haka mutumin da ya zo zai yi al'asar yanzu, sai ya rafkan nuwa, to irin hukuncin su ɗaya da wanda ya yi la'asar a lokacin la'asar. Malam ya ce wasahu fi nafilati kasahu fi alfaridati illa fi sitti masail. Rafkan nuwa, rafkan nuwa a sallar farilla tana daidai da rafkan nuwa a sallar nafila, sai a gurare guda shida. Na ɗaya al-fatihatu was-sura wa masura was-sirru was-sirri wal-jahr, wajen asirta da wajen bayyanawa, wa ziyadati raka'a wa wani siyani ba'dil arkani in qala, to ni rukuni ya zamanto kuma lokaci yayi tsawo. To shine zai ga maka bambanci. Sai fara ma daga na farko, yace fa man nasiya al-fatihata fi nafila wa tazakkara ruku'i tamada wa sujada qabla salam bi khilafi al-fariida fa innahu yulghi tilka raka'a. Idan mutum ya manta fatiha ya shiga ruku, sai tuna ai bai raka'a bai yi a fatiha ba, to in dai nafila ne kawai ya ƙarasa, in yi sujada qabala ta wadata. Amma kaga idan sallar farilla ne, in ya zarce, to sai dai yadda raka'a, ko kuma ya maza maza ya yi rifas. Amma in dai bai dawo ba, to ƙaulan wahidan shi ne raka'ar ta tafi, saboda la salatu liman lam yaqra بفاتحة الكتاب. ما لن يتفى إنه يلغي تلك ركعة ويزيد أخرى ويتمادى يتغب ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود زي السجدة كما يدامك باني قوان ديب السجدة. ومن نسي السورة أو الجهر أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه بخلاف الفريضة. ما لن يتفى وانده يمن تبيناوا أسل النافلة ko asirtawa ko kuma ya zamanto cewa ya manta bai karanta sura ba kawai Fatiha yi to shi ma ba matsala kawai ya kara sallar sa kuma me babu sujada a kan shi ina fatan mun gane kun ga sabanin can in mutun ya manta asirtawa a farilla me hukuncin shi zai yi ne idan mutun ya manta bayyana fa zai yi malai ce wa man kama ila salisatin wanne ya sallama ko ke to sallai to wa man kama ila salisatin fi nafila wanda ya tashi zuwa raka'a ta uku a sallar nafila فإن تذكر قبل الركوع رجع وسجد بعد السلام إذن ياتنا كافن يي ركوع ترجع وسجد بعد السلام تسيا داو يسجد بعد وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابع وسجد قبل السلام بخلاف فريضة إن كما يرجع كمل ركعة أكسن نيتنا تيقار ساسيه سجد kabari me yasa bai su da kabari yadda ya kara raka'a biyu menene dalili bai zaman ta yi abu ko to amma to ita kuma sallar da yayi baraka a hade yi amma a tambaya shine a musulunci akwai wata sallar nafila mai irin wannan sifa a ina akwai sallar nafila mai irin wannan sifa da in kai raka'a biyu kai tahiyya sai ka miƙe ka karo raka'a biyu sai ka tahiyya kai sallama to me dalilin ku ne cewa yaro ya bar tahiyya imana ko ga karanta askari ne kila kun gane yawa yanzu ku da kuka ce zai yi kabali ne saboda me saboda bai zaman tahiya ba to abin tambayar da za a tambaye ku shine shin da ana tahiya a gurin ne ga wanda yake yin raka'a to me yasa zai yi kabali barin ayyai sallama a kai shi ita me a to ai din nafila ita ma dai annabi dai so ne ya taba yin rafkanwa so biyar so haka duk abin da za a faɗa a kan rafkanwa a dai iya waɗannan hadisai biyar ɗin za a kwakulo ka gani to yanzu abin tambayar shine da wanne dalili zai yi kabari na ga wanda suka ce ya rage tiya sun janye ko dai kuna nan har yanzu an ba ku janye ba sai ku kawo dalili in kuma kun janye shi kenan عليه بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ذكر ويسجد بعد السلام ني غاسكيا بانشي كوي اجتهادي اما دي وجهين يي سجدة قبلي fa'i gaskiya, dan ce kawai ijtihadi ne, saboda inda daddare ne, kaulan wahidan ma bai kamata ya yi sujada ba. Saboda tun da daddare an rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya raka'a hudun a haɗe. So kaga idan ya haɗe yayi tahiyya a ƙarshe yayi sallama, to yayi complete sallah mai sifa wacce ta zo a hadisi. To amma yanzu inda rana ne, kaga ko dai ya dawo yayi sujjada ba a ji, ya zamanto cewa wannan raka'a ɗayan da ya ƙara ta uku ba ta da amfani. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyar a sallah, yayi raka'a biyar yayi ba a ji. So kaga wannan zai daidai da wanda yana fula raka'a uku ya fasa. Yawwa, ko kuma a ce in ya wuce ya ƙarasa ba zai yi sujada ba, an yi ƙiyasi da sallar dare. Amma dai cewa ya dawo, cewa ya ci gaba da sallar shi, in ya gama yayi tahiyya, yayi sallama, sannan yayi kamali, Allahu alam. Ni dai ban fahimci wane dalili za mu iya ɗora wannan matsalar a kai ba, saboda duk yawon da za mu yi a hadisai biyar ɗin can za mu yi yawo. Ka ce mai malam za ka nemo mai ne? A'a, tambaya sai an gama. Za mu ba da lokacin tambaya, insha Allah. Malam yake cewa wa man nasiya rukunan minan nafila ka ruku'i aw sujud wa lam yatadhakkar hatta sallama wa qala fala i'adata alai bi khilafi al-fariid. Duk mutumin da ya manta rukuni bala, kamar ya manta bai ruku'u ba, ko ya manta bai sujada ba, bai tuna ba har sai da yayi sallama wa qala, kuma lokaci ya tso, fala i'adata alai, ba komai a kan shi bi khilafi al-fariid. Sabanin farila fa innahu yu'iduha abadan, zai mai da ita abada. Me dalili akan wannan? Dalili akan wannan shine saboda asali ita na fila ya halatta ma kana cikin yi ka fasa. Kawai yanzu ina cikin sallah raka'a biyu, na yi raka'a ɗaya kawai in fasa in ci gaba da harkokina ba matsala. In dai na fila ce, me za ka ce? A okay, yawwa, ba matsala. Wannan shine daidai, na fila ɗaya ce ya haramta, in ka fara ta sai ka ƙarasa, ita ce hajji da umara. Saboda Allah ya ce wa atimmu al-hajji wal umrata lillah, kamar yadda Ibn Uthaymeen yake cewa cikin manzumarsa, wan naflu jawwiz qat'ahu ma lam yaqa hajjatan aw umratan. Saboda haka su biyu ne ba a yanke su. Saboda haka yanzu kana azumi, ka dau azumin nafila da azahar ta yi, sai ka ce da matarka ta kawo maka abinci, ba matsala, ya halatta. Kamar yadda hadisin Tirmidhi yake cewa almutu qawwi wa amiru nafsihi in sha'a sama wa in sha'a fara. Saboda haka wanda yake azumin nafila ya sarkin kanshi ne, a wata ruwaya kuma aminu nafsi, amintacce ne a karan kansa, in ya ga dama ya ci gaba, in ya ga dama ya fasa. Kamar yadda aka rawaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da yana azumi ya zo gida ya tambaya, aka samu wani abinci ya karya azumin shi. So shi yasa ba matsala a nan, dan ka rage wani abu a nafila, daga baya kuma da ka tuna rukuni ne. Ma'ana in ka tuna fa yana nufin da dama sallar ba ci ba, tunda ka bar rukuni. Amma ba za a lazumta maka ka sake ba, saboda asali shi yin nafila dama ba dole ba yi. Kun gane wajen? Shi ne dalilin da yasa ba za ka rama ba, saboda shi yin nafilar a asalinsa ba dole ba yi. Malam ya ce wa man ba'a an nafilata amidan aw taraka minha raka'atan aw sajdatan amidan a'adaha abadan. Duk wanda ya yanke nafila da gangan, ko kuma ya bar raka'a ɗaya, ko ya bar sujjada ɗaya, a ada abadan zai maimaita ta abada. Wannan zancen gaskiya ba shi ne mafi inganci ba. Mafi inganci shi ne ya halatta, amma dai kakkai wasa da addini. amma ya halatta ba matsala, saboda wancan hadisin na cewa al-mutatawwi'u amiru nafsi, yawa ya halatta ka fasa. Annabi ma kuma sallallahu alaihi wasallam ya taba karya azumi da ya samu abinci a gida. Ina fatan mun gane. Wa man ya ka rubuta a wajen iman ana kafa. To ku duka na ku haka yake, wa man tana hada. Me ma'anar tana hada to? Yaran murya? Eh, amma to ba tana hada ba ne. Kuskure ne wannan. Me ne daidai? Mene ne daidan to? A ba ka yake ba. A tanahud, abin da yake a mimmiƙe shi ne tanahud. Wa man tanahnaha shi ne daidai. Wa man tanahnaha shi ne daidai, amma tanahada kowa ya ɗau biro ya gyara. Kuskure ne gaskiya, ba haka ba ne. Wa man tanahnaha a larabci a tanahnuhu shi ne gyaran murya. So wa man tanahnaha wanda ya ɗan miƙo baba biro ya gyara. Yawa, wanda ya gyaran murya yana sallah. Kaji wani ya zo wuce ka ce falashi alai ba matsala, illa an yantika bi harfin, sai dai idan ya fitar da harafi. Amma ai ba ba zai rubutu ko ya rubutu ma, sai dai a matsawa kai a irin rubutun kanuri kaga harfa uku ba wasai, amma dai rubutu na sosai ba zai rubutu ba. Ina fatan mun gane. Saboda haka wanda ya gyara murya saboda wani dalili a sallah, to sallar sa ba ta da matsala. Malai yake cewa wa idza sahal imamu bi nafsin aw ziyada sabbaha bihi al-ma'mum. Idan liman yayi na kasu ko yayi ziyada, to ma'mum sai su mai abin nan. Si masa tasbih sai subhanallah. Amma an ce mata ne sai su mai. Kamar yadda ya zo a wani hadisin ko? At-tasbihu lir-rijali. Sai kuma wat-tas. Na? Tasbih. Ko tasbihu kake so ka ce? Ka san akwai at-tasfiq, akwai tasbih. Wanne ne ya zo? Me ya bambanci tsakanin at-tasfiqu da kuma at-tasbihu a larabci? Shi ma tasfihun ina ga ya zo. Me ya bambanci tsakaninsu? Tasfiqu? To at-tasbihu fa? Eh, ok, da ha'u shi ne tafi. To kuma a tasfiku ba, bil qaf. To shi kuma a tasfiku ba, wane ne ya zo ruwa a hadisi? Na? Yawa, hadisin wa? Wasu suna cewa a tasfiku shi ne tafi haka. A tasfihu kuma, so saboda yadda mace take al'aura, shi yasa ba a so ta yi shi kanshi tasfihu ɗin, kamar yadda ina ga ya zuwa wasu ruwayoyi. Saboda in ta yi tasfihun wani nan ma sha'awar shi za ta tashi. Ina fatan kun gane. Yawwa, alakula su mata tafi suke, saboda in suka ce subhanallah wani murya kawai za ta ja shi. Akwai wani da muka yi zauna da shi akan yadda ya gaya min, yace a baya in dai ya ji muryar mace sai yayi maji. Tamatin da ya zama memba MSS shikenan dena. Ko ya ji muryar mace baya jin komai. Ina fatan kun gane. So wannan duka kiyaye shari'a ne. Duka kiyaye shari'a ne. Shi yasa ya zamanto cewa aka ba a ce mata su ce subhanallah ba. Saboda in suka ce subhanallah wannan zai sa wani ya samu matsala. Wa idza qama imamuka min rak'atayn. Akwai mamakin wannan, za ku ga mutane kowa da darajar da Allah ya ɗora masa ta sha'awa. Shi yasa abubuwa da yawa shari'a tana isar da lizzari a ko ba duk mutane haka suke ba. Akwai wani da muka zauna da shi a Madina, ɗan Albaniya, ya aure ya ban matar gida. Idan ta bugo mai waya sai ya fashe da kuka, ita ma ta fashe da kuka. Daga baya dai kawai saboda wannan muryar tata da yake sai ta tara ya koma wajenta. So ala kulli hal mutane daraja daraja ne. Shi yasa shari'a galibi wani lokacin takan sanya wani abin saboda ko duk mutane ba haka suke ba, saboda a katange hanyar barna. Ina fatan mun gane. Malam ya ce wa idza sahal imamu bi nafsin aw ziyaratin sababin ma'mum wa idza qama imamu kamar rak'atayn fasabbih bihi fa in faraqa al-ard fattabi'u. Idan limaminka bai zama tayyar farko ba ya miƙe kamar tasbih, in ya riga ya ban ƙasa to ka bi shi kawai. Wa in jalasa fil ula aw fil thalitha fa qum wa la tajlis ma'ahu. Amma a na farko sai ya zauna, raka'a farko ya zauna, ko a raka'a ta uku ya zauna, to kai ka ku zauna tare, saboda babu wannan zama a gurin su. Kuma da malikiya ba su jirsa tun istira ba su yadda da ita ba, saboda haka ba za ka bi shi ba nan, saboda za ka taimaka mai ne ku yi ƙari a sallah. Shi tunda da rafkan nuwa zai yi to bai da matsala, kai kuma in kai da gangan za a iya samun mushkila a sallar ka. Wa in sajada wahidatan wa taraka thaniya fasabbih bihi wa la umma'ahu. Idan ya sujjada ɗaya bai yi ta biyu ba, kamai tasbihi, sai kamai tasbihi kaka miƙe. Mana idan ya yi sujjada farko ya miƙe, to kai in ka taso ka zauna, kamai tasbihi har ya dawo. Amma in ya ƙi dawowa ka bi shi, shi ne ma'anar illa an ya kafa aqda ruku'i fattabi'u wa la tajlis ba'da zalika ma'ahu la fi thaniyatin wa la fi rabi'atin. Ina fatan mun gane. Waye zai iya fassara mana wannan? Kun ce kun gane. Na'am. Na'am. Yace wala tajlis ma'ahu wala tajlis ba'da zalika ma'ahu la fi thaniyatin wala fi rabi'atin. Ta. Me yake nufi da wannan? Na'am.
Shi da biyu ne ba ki da shi ba ba da biyu da ba. Shi a wani shi da uku ne ma ki ma shi da uku ne ma ki ma shi ba da biyu da ba. Saboda haka shi yana biyu ne ma da biyu shi yana daya. Ita ya zo mace ta kan ba ta da shi da ba shi da.
Okay, to ya ce maka fa in sallama fa zid rak'atan ukhra badlan min ar-rak'ati allati alghaita baniya. To me yasa ba za ka zauna ba in dai an riga an yi ta ita?
Ai, da ya zauna ya ga tayyan kai kana tsaye ne, sai ya yi sallama sai ka shigo abin da ake
tsinka. Bara ka ji karatun baba. kasan fa'idar tsayawa a irin waɗannan wuraren. Wato za a gane muna da ayyuka da yawa a kanmu. Da zuwan nan da sa'alari da sa'arba'una hadith da yawa da mutane suke raina su. Allah wasu malaman ba su gama gane su duka ba. Ko ba ku yadda ba? Kuma gaskiyar lamari daga cikin tarbiyyar da na gani a Saudiya shi ne, wato za a ga bajimin malami amma zai iya zuwa ya karanta ma da arba'una hadith. Yanzu akwai waɗanda a nan wasu ko sunan ɗalibai ma ba za su kama ba, ana magana haƙiƙanin malamai. Amma inda za ka kira shi ya karantar da kai ko ya zo ya karantar da arba'una hadith ko ahalari zai ga karena shi. Amma akwai malamin da na sani ustazi doctor professor ne a hadisi ɗaya cikin manyan malaman Saudiya. Aka ɗauko shi tun daga Riyadh ya zo har Madina ya mana arba'una hadith. Ba wai ya mana ba kawai, shekara uku yana zuwa. Daura ƙarshen shekara. Kusan kilomita nawa ne daga Madina zuwa Riyadh? Kilomita 850. Yanzu ka ce da mutum ya je Lagos ya karantar da arba'una hadith. Sai ce, wallahi wani ban san me ya haɗa mu ba. Ya raina ni ma. Yanzu tun daga Zaria na je Lagos kawai danewa mutane arba'una hadith. Wallahi to shi wannan bajimin malami ne. Professor Abdulkarim Al-Khudair malami ne. A malaman hadith mamlaka yana daga cikin sahu na farko yanzu da za ka kirga su. Amma aka kirawo shi ya zo ya yi sati yana karantar da arba'una hadith. Baɗi aka sake kiran shi aka ce ya zo ya ci gaba. Baɗi wancan ma aka sake kiran shi. Ya taho kilomita 850. Kuma iya arba'una hadith ɗin nan ya karanta. So shi ne fa'idar bibiyar waɗannan abubuwa. Saboda akwai wasu hadisai da wasu abubuwan da za ku ga ana fassara su kuma ba a kan daidai ake fassara su. To, malam ya ce wa in sajada wahidatan wa taraka thaniya. Me kenan? Limaminka ya yi sujjada ɗaya? To, fasabbihi kamai tasbihi wa la taqum ma'ahu kaka miƙe tare da shi. Illa an takhafa afdar ruku'i fattabi'u sai ka bi shi. To baba wala tajlis ba'da zalika ma'a ba
da ma kai sujjada kai kare
yawa
saboda haka tun da ka yi tsoro kan ya kulla wata rasa a fito bi shi ba sai ka tashi ka shi kai ka san wace rasa an da ba su jira ba ni
ta
shi kuma ne mai na gani da ita saboda haka in yayi wannan zai zauna to kai kanka zauna sai ka tashi ka bi
idan yayi Okay, idan yayi raka'a haka ne yadda ka fassara. Ma'ana a nan gurin ana so ka saba ma limamin ka saboda kai kana da yaqini. Shi kuma bai da yaqini. Abin da yake nufi da lafi sani tun lafi rabi'a yana nufin a raka'a ta hudu da kuma raka'a ta biyu. Saboda haka idan liman tun da yake yi dawowa da kamar tasbihi to yana nuna cewa shi azatansa ya yi cikakkiyar raka'a. Saboda kaga a wajen liman idan ya karo raka'a ɗaya to zai zauna yi zamantayya, so kai ba za ka yi zamantayya da shi ba. Saboda me? Saboda kana da yaqinin raka'a ɗaya ce kuma ba a yin zama a raka'a ɗaya. Saboda haka idan sallar azhar ce ko la'asar ko sallar isha idan ya zo zai zauna a raka'a ta hudu to ba za ka zauna da shi ba saboda a hakikanin gaskiya raka'a nawa aka yi? Uku. Shi ne abin da malam yake nufi. Ya yi. Ka ga su ba irin karatun da ne ɗaki a kan buzu. Fa in sallama fa zid raka'atan ukra fadlan min raka'atin lati algaitaha baniyan. Wato su tudu ƙablar salam. Saboda haka bayan an gama idan ya yi wannan ta hudun ya zo ya muku ta hudu a wajen shi wacce a haƙiƙanin gaskiya ta uku ce to sai ka ƙaro raka'a ɗaya. Baniyan. Ma'ana baniyan ma'ana wannan ta hudun da za ka yi. Kaga za ka yi me kenan? Fatiha kawai za ka yi ko fatiha da sura? Fatiha kawai. Saboda me? To amma kuma inda ya zara ta gaba ba kaga da kabul iman ta farko ta rushi raka'a farko ta rushi to da kabul iman a raka'a ta biyu kaga ita ce ta farko a hakikanin gaskiya ko ba haka ba to ta uku kuma ita ce ta biya hakikanin gaskiya kuma Fatiha kawai a karanta ba wani faci da ra'ayi eh to ai ba ma matsala ko da facin tunda za a yi sujjada kabali aiki ta haɗe ka gane kila yawwa ka gane mana ai yanzu idan yayi wata raka'a a madadin tabaniyan ma Fatiha ya karanta to in yayi sujjada kabali ai ko rabkan nuwa nawa kai a cikin sallah sujjada ɗaya ta wadata so da waccan surar da ba a karanta ba a raka'a ta biyu a hakikanin gaskiya amma raka'a ta uku a wajen liman kaga duk an yi balance mala yace fa in kuntum jama'atan fal afdalu lakum an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum amma in kuna da yawa duk kuma kun gamsu cewa ba a yi sujjada ta farko ba to in liman shi ya sallama sai ku nuna wani ku ce ya ƙara samu mala yace wa iza zada al imamu sajdatan thalitha fasabbihi bihi wa la tasjud ma'ahu idan liman zai tafi sujjada ta uku to kamai tasbihi amma ka kabi shi ina fatan mun gane wa idza qama al imamu ila khamisatin tabi'ahu man tayaqqana mujibaha aw shakka fihi wa jalasa man tayaqqana ziyadataha fa in jalasa al awwalu wa qama ath-thani badala salatu yayi kokari wallahi mai halari waɗannan matsalolin da ya kana rafkannuwa har arsala babu su yadda ya fada da ababun rafkannuwa babu su ma har arsala wasu matsalolin balle iziya balle ishmawi so gaskiya yayi kokari sosai babun rafkannuwa shine babi mafi girma a halin kun ga wajen kwanan mu sakin wajen hudu muna yi mallan yace idan liman ya tashi zuwa ga raka'a ta biyar wanda ya gamsu cewa a raka'a ta hudu ake ya bi shi haka wanda ya yi kokonto shi ma ya bi shi amma wanda ya tabbatar da cewa raka'a ta biyar za a ci to ba zai bi liman ba shi ne ya ce fa in jalasa al awwal wa qama ath-thani batala salatu idan na farkon ya miƙe na ya zauna na biyun kuma ya miƙe to sallar ta baci me ma'anar wannan waye na farko na wanda yake da yakinin me wanda yake da yakinin a ta huda ake ko kuma wanda yake da shakka mana wanda yake da yakinin ta hudu za a yi ko yake da shakka to in ya zauna sallar ta baci shi kuma wanda yake da yakinin cewa a ta biyar ake idan ya miƙe ya bi liman shi ma sallar ta baci ina fatan kun gane ala yake cewa wa idza sallama al imamu qabla kamali salati sabbaha bihi min khalfihi idan liman yayi sallama kafin sallah ta ci sabbaha bihi man khalfu wanda suke bayan sai su ce subhanallah fa in saddaqahu kammala salatahu wa sallama ba'da salam in liman ya gaskata wanda yayi tasbihi to sai ya cika ya sujjada baki wa in shakka fi khabarihi sa'al adlaini idan kuma ya shakka to sai tambaya adlai biyu wa jaza lahum al kalam fi dhalik ya halatta si sallah si magana duk cewa sallah ba ta cika ba wannan malam kusan yana bayani ne akan abin da yazo a hadisin Abu Huraira lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi raka'a biyu sai sallama sallami raka'a hudu duk sahabbai Annabi ya musu kwarci akwai wani mutum da ake ce mai zuliya ta yi kun gane ko sun ce a hannunsa akwai tsawo haka sunan shi ma ya bata zulle da ni kawai. Kuma abun mamaki na ga Hausa bi ma an sa musu zulle da ni. Shi kuma laƙabi ne, hannun shi ne yake da tsawo. Ka gane ko shi yasa ma ba sunan shi bane, kamar Abu Huraira. Shi ma da kirka ga Balarabi Abu Huraira. Haka Abubakar. Ban taba ganin wanda ba dan Afirka ba Abubakar, saboda duk ba suna bane. Taba gani ba gaskiya. Duk a ƙasashe wajen 160 da muka yi karatu da su. Amma ban taba ganin wanda ba wanda yake Balarabi ko Bature Abubakar ba, galibi sai dai dan Afirka. Wahar Abubakar Jabir Jazairi shi ma dan Afirka ne. Min minhajul muslim ala kulli hal sai zule dai yace annabi sallallahu aqsiratis salatu am gasita wai sallanna an rage ta ne ko kuma kamanta sai yace lam ansa walam taqsa ban manta ba ba rage ba dake zule dai ne yana da karfin hali da alama kuma baya cikin sahabbai annabi wanda suke gogayya da shi ko yaushe saboda galibi sahaba na sallallahu da suke gogaya da shi koyaushe yana musu kurjini shi yasa har sukan yi fata wani lokacin wani ba kauye yazo saboda wata tambaya su ba za su iya yi ba yawa su alama zune dai ne tunda sunayensa bai zo da yawa hadisi ba ba ce wanda suke gogaya da annabi sallallahu da yawa saboda haka sai ce bal nasita qaulan wahidan yace kamanta ki saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora duka biyun lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba rage sallah ba bal nasita zune dai ne ce a tabbas ka manta saboda haka mallan da yake cewa nan gurin yace wa in shakka fi khabari in yi kokonto a khabar din da mutumin da ya bashi ba karan kanshi bane wanda ya mai subhanallahi din idan yayi wannan yayi kokonto to ya halatta ya wai goye tambaya ya halatta ya wai goye tambaya ina fatan kun gane saboda haka annabi sallallahu kun ga da ya kokonto bai gamsu da abin da zule da yayi faɗa ba sai wai goye ce a sadaka zule da yayi abin da zule da yayi faɗa gaskiya ne kalu na'am ha akwai Abubakar da Umar a cikin wanda aka yi rafkan nuwar da su amma duk ba su ce komai ba sai ya ce eh tabbas suka ce haka ne kaga duk wannan maganganun da suka yi a cikin sallah suka yi amma kuma sallah suka yi inganta ko saboda me saboda kasancewar sun yi ne domin gyaran sallah mallan yake cewa wa in tayaqqanal kamalu amila ala yaqini idan yana da tabbas cewa shi sallah sa ta cika to yana iya amfani da yaqinin sa wa taraka al adlai ba dole sai yayi amfani da magana adalai biyu ba illa an yakthura an-nasu khalfahu fayatruku yaqinahu yarju ilayhi amma in mutanen da yawa wajen mutum goma suka ce duk kai rafkannuwa kai kuma a zuciyarka ba kai ba to kawai ka bar ra'ayinka ka bar ra'ayin shi ne ma'anar sa yarju ilayhim sai ya koma zuwa ga abinda su suka faɗa to alhamdulillah ina ga ana kuma ya tsare ko to muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana kamala wannan littafi wanda idan ban manta ba mun yi watanni 18 muna yin shi mun fara wannan littafi a cikin watan Mayu na shekara ta 2018 gashi kuma yanzu mun kammala a cikin watan Nuwamba su kaga mun yi shekara 1 da rabi daidai kenan muna wannan littafin kusan bai kamata a ce an yi waɗannan watanni har 18 ana wannan littafi ba sai dai kasancewar abubuwa guda biyu na farko kasancewar karatunmu yana da alaka da ɗalibai daya kenan na biyu kuma shine kasancewar ni din ma ba cikakken mazauni bane sannan na uku damuna ita ma ta taimaka sosai wajen rashin samun damar yin wannan karatu wata rana ana so a yi amma sai ruwa ya zo sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da suka taimaka shine a watanni 18 din nan akwai Ramadan guda biyu da ya rasu so automatically babu karatu a cikin wannan watanni guda biyu na Ramadan, sannan kuma an yi yajin aiki shi ma na wajen watanni guda hudu a ciki. Kaga idan kaɗan ɗebe, ko rabi ma ba za ka samu ba. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon karanta wannan littafi. Ina tuna cewa asali 'yan kwamitin wannan masallaci abin da suka sa mana mu zo mu karantar a nan shi ne. Me suka ce mu karantar? Maƙasir shari'a. So dai ni ne na ba su shawara na ce in zai yiwu a ɗauki wani littafi a fiqhu sai mu karanta. So aka yi ittifaqi cewa karanta wannan littafin, kuma na tabbatar da cewa mun yi muraja'a kuma mun ƙaru da wannan karatun da muka yi a tsawon darussa guda 22. Gaskiyar lamari na tabbatar da cewa wannan watanni da muka shafe tare da ku, na tabbatar da cewa za ku ga amfanin ilimin fiqhu. Akwai mutane da yawa musamman a wannan gari na ku mai albarka waɗanda suke raina ilimin fiqhu suna ganin shi a matsayin ba wani ilimi bane mai muhimmanci. Gaskiya kuskure ne da kuma rashin sanin darajar ilimi. Akwai nasoshi da yawa waɗanda suke a dunkule waɗanda suna buƙatar fahimta kafin ka gane su. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi yana cewa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Da yawa mutum zai ɗauki anasi amma sai ya kai shi sai wanda ya gaya sai ya fi shi fahimtar nasi. Akwai wanda ya taɓa kyautata Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce masa idan mun samu bayi ka zo. Saboda haka da ya samu bayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi bawa guda ɗaya ya ce ga wannan bawan ka je ka kyautata mai. Sai ya je wajen matar shi sai yake cewa da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani bawa amma ya ce na kyautata mai. Sai ta ce to ai yana nufin ka 'yanta shi. Saboda ba wani abu da za ka yi wa bawa wanda yake na kyautata wanda ya wuce ka 'yanta shi. Mutanen da yawa da suke inkarin fiqhu, da yawa ana barin jaki ne ana bugun teki. Saboda duk lokacin da kai inkarin karanta sahalari da ishmawi da sauransu, to ƙarshe za ka koma fiqhun kanka. Saboda akwai hadisan da suka zo dunkulallu, dole sai an yi amfani da ƙwaƙwalwa wajen fahimtar su. Saboda haka idan ba ka yi amfani da wannan fiqhun ba za ka koma da kanka wajen fahimta. Wanda kuma la shakka komawa izuwa ga maganganun malamai magabata ya fiye da amfani da fiqhun kanka. Saboda abubuwa kusan guda biyu ko uku. Abu na farko shi ne kasancewarsu sun fi kusa da zamanin annabta. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bayan tsara raki shine zamani na sai waɗanda suke bin su sai kuma waɗanda suke bin su. Sannan na biyu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani ya nuna cewa sahabbansa sune suka fi kowa ilimi. Kaga Mu'az bin Jabal yana ɗan shekara 30 da wani a biyar su. Amma in hadisin ya inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'athu Mu'az yawmal qiyamati amama al-ulama'i biratwa. Za a tashi Mu'az ranar al-qiyama a gaban malamai da taki. Sannan na uku shine sahabban nan da kuma tabi'ai da tabi'ut tabi'in dukkansu sun fi mu fahimtar larabci. So duk mutumin da ya fi ka fahimtar larabci zai fi ka fahimtar addini. Shi yasa duk profesan da ya karanta musulunci da turanci akwai sauran sha'ili. Amma idan profesoshi sun ji siya akwai. Saboda zai zamanto cewa yana karanta translation ne. Translation fikirar wasu yake karantawa. Ina fatan mun gane. Saboda haka kasancewa sun fi mu wannan. Wannan zai taimaka yadda fiqhunsu zai ƙarfi, yadda fiqhunsu zai iya istinbaɗin hukunce-hukunce namu ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 5 din karshe a suratul baqara yana cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sun fi mu tsoron Allah kuma wannan zai sa yadda za su fahimci addini ya ninnin ka yadda za mu fahimta ala kulli hal addinin musulunci akwai nasoshi da yawa waɗanda suke a dunkule suke saboda haka ana buƙatar a yi amfani da ƙwaƙwalwa wajen gano su da haka duk mutumin da zai ce maka shi iya hadisi zai tsaya to idan ya raina ilimin fiqh zai koma fiqhun kanshi saboda ko hadisin ka ɗauka idan ka ɗauke su Fathul Bari ko Al-Minhaj Sharhin Muslim in ya gama zai ce ma ma yustanbatu minal hadith wannan shi yake kira fiqh abinda za a iya cirowa daga hadisi saboda haka ƙarshe ko dai kai wannan ko kuma ya zamanto cewa ka koma naka sannan kuma a raina ilimin fiqhu gaskiyar lamari raina manya-manyan magabata ne waɗanda suka tafiyar da rayuwarsu gaba ɗaya wajen yi wa wannan addini hidima sannan kuma ma raina nasoshi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq ila qiyamis sa'a la yadhurruhum man khalaqahum wala man khazalahum yanzu ka dubi irin su Imam an-Nawawi irin su Ibn Taymiyyah irin su Imam al-Bukhari ko aure ma ba shi ba dukkan su waɗannan bawan da ya aure saboda haka gaba ɗaya rayuwarsu sun tafi yadda ita ne wajen fitar da hukunce-hukunce da yadda al'umma za su amfana. Ala kulli hal, gaskiyar lamari ina muku wasici da karanta irin waɗannan littattafai masu albarka, musamman a wajen malami wanda ya haɗa ilimin fiqh da kuma ilimin hadisi. Mana ya zamanto guraren da aka faɗi wasu ra'ayyuka waɗanda suke da rauni. To za a iya saita mutane wajen ra'ayi wanda yake makatarci wanda ya fi dacewa da nasi. Saboda malaman nan da suka yi fiqh ba masu mai bane. Akwai guraren da suke faɗa kuskure a matsayinsu na 'yan adam. Akwai guraren da suke ijtihadi idan ba su samu nasi ba. Ko kuma nassin da ya zo musu ba mai ƙarfi ba ne. Akwai littafin da Ibn Taymiyyah ya wallafa wanda ina yi wa musamman waɗanda suke raina fiqh ina musu wasici da cewa ya kamata su karanta shi sunansa Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam wannan littafi ne wanda yake da muhimmancin gaske wanda Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam littafi ne dan karami bai fahalaran nan ba ko ma ba zai karasa shi ba mun taba karanta shi a Madina a 2004 shekaru 15 da suka wuce wani malami shi ma ya taso tun daga Kasim kilomita 600 ya karantar da mu littafin a Madina ala kulli hal ya kawo uzurruka da yawa waɗanda suke nuna ba wani mutum a duniya wanda ya haddace hadisan annabi duka dan haka galibi waɗanda suke raina fiqh aibin malaman a wajen su shine akwai guraren da suke kuskure akwai guraren da suke yin ijtihadi wanda Ibn Taymiyyah a wannan littafin sa na Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam ya faro tun daga Sayyidina Abubakar ya jiro kan sahabbai inda yake nuna har sahabbai akwai hadisan da basu sani ba daga cikin abin da ya kawo na Sayyidina Abubakar shine akwai lokacin da Sayyidina Abubakar wata mace ta zo wajensa tace jikanta ya mutu tana neman gado jikanta saboda haka sai Sayyidina Abubakar yake ce mata la a'lamu laki fi kitabillahi nasiba ni ya sani na baki da wani rabo da kike da shi a cikin littafin Allah ni ban san inda aka ce a baka ka gado ba mace saboda haka akwai sahabi Muhammad bin Maslama sai ya tashi sai yake cewa ya shaida cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata sudusi sai Sayyidina Abubakar ya tambaya shin bayan shi akwai wani sai Mughira bin Shu'ba ya ce shi ma ya shaida haka saboda haka sai na Abubakar sai ya bata sulusi. Idan ka taho wajen a Sayyidina Umar radiyallahu anhu, akwai lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya je kwankwasa masa kofa ya nemi izini so uku, saboda haka da ya nemi izini so uku sai ya juya sai ya tafi. Dan haka Sayyidina Umar da ya fito sai ya ce a dada Abu Musa al-Ash'ari, aka dada shi ya ce ka nemi izini so uku, amma kuma da ka nemi izini so uku sai ya zamanto cewa ka tafi. Sai ce na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-isti'zanu thalathan fa in uzina laka wa illa farji. Annabi ya ce ana neman izini ne so uku, in an baka izini to in ba baka izini ba kawai ka juya. So ka zo kai ta yi wa mutum sallama a gidan shi wajen su goma ba musulunci ba ne. Sayyidina Umar ya ce ni wannan hadisin ban taɓa jin shi ba, ko ka kawo wanda ya ji ko na hukunta ka. Saboda haka Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce dole Abu Musa sai ya ji ya nemo wani, saboda shi bai taɓa jin hadisin ba. Ka duba fa Sayyidina Umar da yaushe ya fara mulki, ya fara halifanci, a wace shekara ya fara halifanci? Shekara ta 23 a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara shi nawa da rasuwa? Shekara nawa da rasuwa lokacin? Uku kuma? Okay, afwan. Sayyidina Umar ya fara halifanci shekara ta 13 na kisanci, ba 23 ba, shekara ta 13. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yayi wajen shekara uku da rasuwa, biyu da wani abu Sayyidina Abubakar yayi. To ba ma farkon halifancin sa bane, ya kammala halifanci amma shekara ta 23, yayi kusan shekara 10. Saboda haka aka tafi taron mutanen Madina, aka ce a cikin ku akwai wanda ya taba jin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin da Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa na al-isti'zanu thalathan fa in uzina laka wa illa farji. Sai Abu Sa'id sai suka ce la yaqumu illa asgharuna, dan karamin cikin mu ne zai miƙe ya bada shaida. Saboda haka Abu Sa'id al-Khudri ya tashi ya ce ya ji. Sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin da wasu suka mai da'awar allantaka cewa shi Allah ne, kawai sai ya kona su. Sai Abdullahi ɗan Abbas da ya ji labari ya ce inda ni ne da ban kona su ba, ya ce saboda na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar, ba wanda yake azaba da wuta sai Ubangijin wuta. So sai na Ali bai san hadisin ba, shi yasa ya kona su. Ala kulli hal, Ibn Taymiyyah a cikin wannan littafi na Sanarful Malam anil a'immati al-alam ya kawo abubuwa da yawa daga malamai da kuma manyan mutane wanda yake nuna hadisai ba su san su ba. Yan Sayyidina Abubakar a matsayin sa na commander in chief, shugaba gaba daya, amma bai san abu mai muhimmanci ba, shine ka ɗaya daga cikin masu yin gado, bai ma san suna da gado ba, kuma shine overall a daular musulunci gaba daya. Saboda haka wannan shine irin abin da ya samu su Imam Malik da sauransu. Imam Malik duk karatunsa da ya gaba ɗaya a Madina. Saboda haka wannan shine dalilin da ya sa ya yi wa kansa adalci a lokacin da ya wallafa muwaɗa Haruna Rashid halifa na zamanin a daular Abbasiyya kenan, ya ce masa zai mayar da muwaɗa ta zama da store, ta zamanto ita ce constitution wanda za a dinga amfani da shi a musulunci. Imam Malik ya hana shi, ya ce masa gaba ɗaya karatuna da nan a Madina ne. Saboda haka akwai sahabban da suka yi karatu a waje, suka koma a waje, irin su Ibn Mas'ud da sauransu duk Iraq suka zauna. Saboda haka akwai hadisan da ba za su ruska ba. Saboda haka da wannan dalili littafi na nan wanda za a mai da shi ya zama constitution na musulunci ba zai yiwu ba. Kaga idan kuna karanta mazhabin Shafi'iyya za ku samu yana da qawli, yana da qawlul qadim, saboda haka Imam Shafi'i ya rayu a Misra ya kuma rayu a Sham, saboda haka daga baya duk kusan akwal din sa ne ya samu su dalilan ya canza su, har ma wasu malaman Shafi'i suna gani duk mazhabar Shafi'i tana kan qaulul jadid ne, in banda mas'aloli wanda ba su kai ashirin ba. Ala kulli hal, da yawa waɗanda suke inkarin waɗannan littattafai suke raina su, kamar yadda suke cewa a larabci duk mutumin da ya jahilci abu to zai kiyayya da shi. So na farko, asali ba su san haƙiƙanin malaman ba, ɗayan yadda suka bautawa wannan ilimi har suka fito da shi a littattafai muke karanta shi. Sannan na biyu kuma, ba su san yadda suke fitar da wannan fiqhun ba. Yanzu idan ka dauki Abu Hanifa da ya zauna a Iraq, wanda zaka samu yawanci in dai ta fuskar dalilai ne, to mazhabar tana daga cikin mazhabobin da suka farauni ta fuskar dalilai. Menene dalilin da ya jawo masa haka shi kuma Abu Hanifa? Dalili shine saboda inda ya rayu a Iraq a lokacin sa akwai dajjalun al-wadda'un, waɗanda suke kirkirar hadisan ƙarya, saboda haka sai ya gwammace da ya karɓi hadisansu. Gara matsalar da ta zo masa wacce bai da hadisi, kawai sai ya yi kiyasi. Ina fatan mun gane. Ala kulli hal, bayani akan wannan yana da yawa, yana kuma da mahimmanci, amma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa malaman nan ƙarfin ƙwaƙwalwa, za ka sha mamaki. Yanzu Abu Hanifa kamar yadda suka faɗa, ya farlanta mas'ala guda 60,000 waɗanda ba su faru ba. Aka ce inda abu kaza zai faru mai hukuncinsa, ya ce kaza ne. Daga cikin misalai wanda yanzu muke amfana da shi shine, aka ce masa inda mutum zai wuce miƙaki ta sama, ya zai yi? Sai Abu Hanifa ya ce yuhrimu min makani, ya harama a gurin. Kwata-kwata a lokacin shi ba ma tunanin wani jirgin sama. Kama sai yanzu ga shi miƙatin Jihufa yana ruwa, ba ka iya wuce shi ba sai ta jirgi, ba ka wuce shi ta mota, ba ka wuce shi a ƙafa ba sai ta jirgi. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su irin wannan ƙwaƙwalwa, inda mace mijinta zai zama biri, ya zama biri kuma har abada ba zai koma mutum ba, ya ya kamata ta yi? Duk idan ka koma sun ba da wannan labarin. Wani ya zo wajen Abu Hanifa ya ce da matarsa, in dai alfijir yake to baki min magana ba to kinsa. To ita dama ta gaji da zama da shi, saboda haka ta rufe bakinta ta ƙi yin magana, saboda haka shi kuma ashe barazana ne kawai yake. Naga da ya ga alfijir ya kusa ketowa, hankalinsa ya tashi, saboda daga zarar alfijir ya keto shi kenan. Sai je wajen Imam Abu Hanifa ya ce masa, yanzu ga shi abin da ya faru tsakanina da matata, amma ya za a yi? Abu Hanifa ya ce, to yanzu yadda za a yi, kawai ka je ka sa lada na ungoku, kawai ya maza maza ya kira sallah kafin alfijir ya keto. Saboda haka ya je ya fito da shi daga gida, ya sa shi ya rangada kiran sallah. Saboda haka yana rangada kiran sallah, sai matar ta ce alhamdulillahi alladhi farraqa bayni wa bayna, shi kuma yace alhamdulillahi alladhi raddaki ilayya, tace ala godiya da ta daga Allah da ya raba tsakaninmu. Saboda dama alƙawarinmu shine da an kira sallah, to kuma gashi an kira. To kaga, amma tun da kiran sallah ba na lokaci bane, shi kenan ba ta yi ba. Ala kulli hal, irin waɗannan abubuwan suna da yawa. Saboda haka waɗannan malaman, idan kana karanta fiqhunsu da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ƙarfin ƙwaƙwalwa, za ka sha mamaki kuma ba za ka raina fiqhu ba. A ƙarshe, ina muku nasiha da cewa gaskiyar lamari ba wata daraja da kuma ɗaukaka da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutum fiye da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimin addinin musulunci. Duk wani girma da kuke gani na ilimin boko, to ilimi ne na sana'a, kuma ilimi ne na duniyanci. amma wallahi malam hatta wayewa a duniyance din sai in mutun ya karanta addini in ya zama zai zama sai dai in bai karanta shi da kyau bane zai zama bagidaci amma duk wani abu da kuka sani a ilimin boko wallahi malam addinance tintin akwai shi wani dan boko sai kwanan nan ya gano cewa idan mace sama da namiji ɗaya suna saduwa da ita tana samun cututtuka a mahaifarta akwai cututtuka da yawa da suke faruwa a mahaifar mace idan sama da maniyyi ɗaya suna haɗuwa a cikin mahaifa su ba su yi shekaru da ganowa ba amma kaga a musulunci mutuntuna aya ta 228 Allah subhanahu wa ta'ala yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mana idda da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da cewa ayi sau uku mana ayi jini uku daga cikin hikimomin ta shine tsaftace maniyin ya fita duka saboda idan mace tayi haila da farko to maniyin mijinta tsoho zai fita idan tayi ta bi inda ragowa wajarot in tayi ta uku gaba ɗaya zai fita pes saboda haka wani sabon miji idan ya zo ba abinda zai samu na maniyin baya so su yanzu kaga tura ba shekaru kaɗan suka gano wannan amma tintin Allah ya riga ya faɗa saboda haka gaskiyar lamari babu abinda zai taimaka wa mutum irin ya samu wannan ilimi mai albarka kuma gaskiyar lamari ilimin musulunci ya bambanta da yawa da ilimin boko kaga ilimin boko ilimi ne wanda yake na cin jarabawa saboda haka in ka ci jaraba an ka karkada kanka ba matsala idan ma ya tafi in kai ayar samu aiki aka maka training na wata biyu na wata uku shikenan zaka iya ci gaba amma shi ilimin musulunci duk mutumin da yake so ya zama wani abu a ciki to dole sai ya zama mahaddici ba sai an bude littafi ba zaka zama malami ya zama to ilimin yana tare da kai koyaushe saboda gurgurdan yadda mutum yake iya hadda a musulunci hada da fahimta gurgurdan yadda zai zama wani abu a cikin wannan ilimin kamar yadda suke cewa ihfaz fa kullu hafizin imam kai hadda saboda duk wanda yayi hadda zai zama wani abu ibn hazm az-zahiri wanda ya rasu a shekara ta 456 wanda ya taba ganin littafin sa al-muhalla volume 10 ne amma da kayan rubuta shi asalin sunan littafin al-mujalla saboda haka ya kone ko aka kona masa shi sai ya rubuta wannan da ka mujalladi 10 kuma kowanne hadisi tare da cewa tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru wajen 450 ne amma kowanne hadisi yana da sanadi har zuwa annabi haddasana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan har zuwa ƙarshe dan haka gaskiyar lamari babban abin da yake cutar mutane yanzu wajen samun karatu da hadda alkur'ani shine gaggawa mutum yana gaggawa a ce ya haddace alkur'ani yana gaggawa a ce ya karanta littafi kaza wanda kuma wannan gaggawa ita take sawa ya zama ilimin ba mai kwaliti bane baba ya sani su da suka yi karatu a zaure ta baba na hannun hagu malaman zaure idan ka karanta ahalai sai su ce in kai sokai su ce ka juya wani lokacin a ce ka juya su uku to daga cikin fa'idojinsa shine zai zama ka'iya amma yanzu a ga karatunmu da muke na islamiyoyi duk da yadda muke raina malaman zaure amma karatunsu ya fi kwaliti saboda ana maimaitawa so dai ala kulli hal kamar yadda suke cewa da haihuwar yuyuyu goma ɗaya a kwara wannan kar magana yana da asali sosai yana kuma da ƙarfi mai ta'limul muta'allim tariqut ta'allum zarnuji a cikin littafin sa mashhuri yana cewa ana so ɗaliban ilimi ya dinga maimaita karatun da yayi jiya sau biyar karatun da yayi shekaran jiya sau hudu karatun da ya kwana uku da suka wuce su uku karatun da ya kwana hudu da suka wuce su biyu karatun da ya kwana biyar da suka wuce su daya gaskiyar lamari a tsarin yadda muke karatu yanzu galibi waɗanda suke zuwa karatu ba zama malamai ba. Haka ne, fiye da shekaru 20 da suka wuce malaminmu Malam Abdulwahab Imam Ahlus-Sunna yana ce mana duk wanda yake zuwa majalisin karatu bai da littafi, ya ce har abada ya dai zama muridi. Idan an yi karatu ya ce Allahu Akbar, amma dai wata ran a gan shi shi ma a kan teburi yana koyarwa ba zai yiwu ba. Yanzu ku kalle ku nan, mutum nawa ne suke da littafi? Mutum nawa ne masu littafi a nan? To ba zai yiwu wata rana nan gaba a ce na iya kawai wani a cikin ku ya zo ya hau wannan kujerar ya ci gaba da karantar da ahalari ba. Sai dai masu littafi. Saboda siyan littafi yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun ilimi. Ina fatan mun gane. Nasihata ta ƙarshe shine ladabi wajen neman ilimi. Gaskiyar lamari yanzu muna da naƙasu da yawa, musamman mutanen da suke kiran kansu Ahlus-Sunna ko ƴan izala, I'm sorry to say, in sun ji haushi sai haƙuri. Zaka ga da yawa ana raina ƴan ɗariƙa, ana raina malaman zauri akan irin yadda suke da ladabi wajen neman ilimi. Mu kuma da muka yi sakaci da yawa, sai ya zamanto cewa abin namu ya yi nisa. Za ka ga yanzu ɗalibi zai iya gaddama a gaban malaminsa, zai iya dakawa malamin shi tsawa, wannan duk yana daga cikin abubuwan da suke tafiyar da albarkar ilimi. Shi yasa tsarin da malaman zaure suke yi da, yanzu an raina ilimin zaure ba a cika yi ba. Galibi idan mutum ya zo zai yi ahalari, ko kuma ya zo zai arba'una hadith, malamin zaure zai ce ka je ka sota alimin muta'allim. Haka ne ko ba bane ma? Yawwa, zai ce ka je ka sota alimin muta'allim, ka zo ka yi shi. Wanda za ka yi mamaki, na san da yawa daga cikinku nan ba ku karanta shi ba. To waɗanda suka karanta ta'limul muta'allim duka su ɗaga hannu tsakaninsu da Allah. Ta. Alhamdulillah dai ko rantsuwa na yi ba zan yi kafara ba tunda ba ku yi rabi ba. Yawwa, zai ce ku ɗauko sai ka karanta. Kaga idan ka karanta ta'limul muta'allim za ka ga irin abubuwa na ladabi a cikin littafin. Wasu abubuwa akwai mubalagat amma za ka ga ladabi ne. Yanzu in ban manta ba, duk da ni da karanta ta'limul muta'allim aƙalla za a kai shekaru 25 haka. Na manta wasu abubuwan gaskiya a cikin shi, amma daga cikin abin da nake tuna yana cewa akwai wani da aka, in ana karatu wani malami, in ana karatu kawai sai a ga ya miƙe. Sai aka tambaye shi aka ce me yasa yake miƙewa? Me dalilin da yasa yake miƙewa? Na? Dandan malaminsa ne yake zuwa yana wucewa. Saboda haka sai ya miƙe saboda girmama ɗan malamin. Kila kun gane. Ba wai a maganan malamin ba, yanzu mutum nan ne idan ya ga malaminsa zai girmama shi. A'a, shi fa wannan ɗan malamin nashi ma bai gan shi ba. Ba su haɗu ba, kawai ta ƙofa yake zuwa yana wucewa. Saboda haka in yana karatu zai miƙe tsaye saboda ya girmama ɗan malamin. Ala kulli hal ya faɗi abubuwa da yawa. Haka nan kamar a Saudiya muna zuwa level 1. Wani senior mu sai da ya zo ya karantar da Muhilat Talibul Ilm na Bakar Abu Zai. Su kuma shi suke karanta a can. Shi ma littafi ne mai mahimmancin gaske wanda ya yi bayanin abubuwa da yawa, ya yi magana a kan ba a so kana kiran sunan malaminka a gaban shi saboda Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Su kuma malamai magada annabawa ne. Ala kulli hal gaskiya ina ba da shawara cewa daga cikin abubuwan da suke taimaka mana wajen samun koma baya a ilimi shine rashin ladabi, wanda kuma za ku ga hatta sabani da yake tsakanin malamai da yawa shine wasu rabin malamai. Kamar yadda suke cewa man takallama fi ghairi fanni ata bil ajaib, duk wanda ya magana a fannin da bai kware ba to zai zo da abubuwa na ban mamaki. Saboda haka akwai wasu ba su riga sun gama nuna ba, suka fito suna majalisi. Malaman da dawo da su ake yi baya. Kaga Abu Hanifa yana da ɗalibai manya-manya guda biyu wanda babu irinsu, dawa-dawa. Abu Yusuf dawa ɗaya, Muhammad bin Hassan al-Shaibani. So a zamanin Abu Hanifa yana raye, Abu Yusuf yaje ya bude majalisin sa. Abu Hanifa ya ji labari. Ya ce mai kai ya raba majalisi ba. Kawai dabarar da ya mai da yake ya kware a kihu sai suka hada baki da wani aka tura mai wasu tambayoyi guda biyu. Saboda haka Abu Yusuf da ya kasa amsa wannan tambayoyin kawai ya rufe majalisin. Ya dawo majalisin Abu Hanifa. Ala kulli hal, daga cikin abubuwan da yake taimakawa yanzu wajen rashin samun ilimi mai nagarta shine su kansu malaman. Za a ga saboda karancin tawalu'u da kuma karancin ikhlasi shine malami sai ya sa katar littafi. Wanda ba na zargin duka malamai, amma dai da yawa gaskiyar lamari karancin ikhlasi ne ni a tarbiyyar da na dauko a Madina yake sawa mutum ya ji yana jin kunyar karanta da dan karamin littafi. Wanda kuma wannan shi ma yana taimakawa wajen ya zamanto a samu rabin malamai. Ya zo an sa Sahihul Bukhari a dashi. Saboda haka da aka yi Kitabus Salah aka shekara ɗaya biyu ana yin Kitabus Salah. Zai ji shi ma ya kamata ya buɗe majalisin shi. Saboda haka ba a gama littafin da shi ba, ba a taɓa soke ko littafi ɗaya da shi ba. Shi ma kuma ya zo yana jayayya ana maganganu da shi. Akwai malamin da na sani Sahihul Bukhari yake karantawa kuma majalisin sakato ne. Amma tun ana Kitabul Janayiz ya ce waɗanda aka buɗe majalisin da su saura mutum. Su ma mutum hudun ɗaya daga cikin waɗanda yake ji da su shi ma ɗaya. Wasu suka sai mai Vespa, suka buɗe mai majalisi ya koma yana karantar da su Bulughul Maram ya daina zuwa. Wannan ba Kitabul Janayiz a cikin Sahihul Bukhari bai wuce ɗaya bisa takwas ba na Bukhari. Saboda haka dai nasihata gaskiyar lamari wa ilimin nan in mutum yana so ya same shi ikhlasi ya nisanci zunubai. Ya kuma tsayayi shi kamar yana yi. Ina fatan Allah ya ba mu dacewa. Kasancewa wannan shi ne darasi na ƙarshe a wannan littafin. Kafin Allah ya rubuta mu yi wannan littafin. Inda akwai mai magana cikin 'yan kwamitin masallaci. Babu laifi ya rufe mana. Kafin mu zo tambaya. Bismillah, wanda zai yi magana a cikin ku.
Assalamu alaikum. Na farko dai gaskiya muna gabatar da godiyarmu ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana da aka sauke wannan littafi. Kuma alhamdulillah a madadin kwamiti na wannan masallaci muna godiya ga malam da kuma dukkan ɗaliban da suka halarci wannan majalisi har aka kawo ƙarshen wannan littafi. To alhamdulillah na san kamar yadda malam ya faɗa dukkan mun amfana daga abinda aka karantar a wannan littafi. To bayan wannan dai gaskiyar magana abinda za mu roƙa a wurin malam shine wani littafi za a saka mana gaba wanda yake zai zama ci gaba a kan wannan ne. In kuma kamar yadda malam yake bayani in za a ƙara maimaita mana shi ne to ya danganta dai ga
ɗan zamani ne ba ma maimaita
littafi. To a layi halin dai muna roƙo malam ya sa mana wani littafi wanda yake ci gaba a kan wannan. Ba za mu ce malam ga littafin ba shi zai faɗa ya gaya mana cewa ga littafin da ya dace a zo da shi.
Kuma akwai wani abu? Da bari mu ci tambaya biyu har sai na tattaɓa abubuwa da yawa ba mamaki akwai wanda suke da ɗan tsokaci. Kwa ya daga hannu a nan waje can. To bismillah. Ko kuma mu bari in mun yi na kira sallah sai mu bari su haɗu. To Allah ya ba mu dacewa, Allah ya sanya mu cikin bayin Allah na gari. To kasan ita shi a ɓangaren amfani da nassoshin shari'a mutane iri uku. Akwai abin da ake kira al-mujtahid, wanda shi ne kafara ishara da a kansa. Idan aka ce al-mujtahid huwa alladhi yabzuru al-juhda liyudrika bidh-dhanni aw bil-qat'i anna hukma Allahi fil mas'alati huwa kadha, mana wanda zai iya kokarin sa wajen gano hukunci da kansa, wannan shi ake kira al-mujtahid. Na biyu shine akwai abin da suke kira al-muttabi, mana mutumin da bai kai darajar da zai ijtihadi ba amma kuma zai iya gano a dalilin da yafi karfi. Imam Malik ya ce kaza, Imam Abu Hanifa ya ce kaza, amma zai iya gane wanda yake da dalili yafi karfi. Wannan ita ce daraja ta biyu. Daraja ta uku shine at-taqlid. At-taqlid a wajen malaman usul shine ittiba'u madhhabil ghairi min ghairi ma'rifati dalili, mana ka bu mutum ba tare da ka san dalilinsa ba. Kamar yanzu wanda zai dau halaran nan ya karanta daga farko zuwa ƙarshe ya aiki da shi ba tare da ya ja ko hadisi ɗaya ba, wannan shi ake kira muqallidi. Ibn Abdul Bar wanda ya rasu a shekara ta 463 yana cewa ittafaqa al-ulama wa ala anna al-muqallida laysa bi'alimin, malamai sun yi ijma'i cewa wanda yake muqallidi ba malami bane. Dan haka abin da ya wajaba ga mutum shine yayi kokari ya kasance a cikin daraja mafi girma a cikin waɗannan darajoji guda uku. Idan zai iya, yayi kokari ya zama mujtahidi. In ba zai iya ba, yayi kokari ya zamanto muttabi, mana wanda yake duba dalilai. Kamar yanzu in kana karanta ahlaran nan, ka ce a nan gurin ya saba wa dalili kaza, nan kuma ga dalilin da ya dogara da shi, kaga wannan shine ittiba. Shi kuma taqalidi yana halatta ga mutumin da bai samu damar da zai iya kaiwa martaba gano dalili ba. So in mutum ya zama haka, ya halatta a gare shi yayi. Da haka in mutum ba zai iya kai darajar da zai gano hukuncin kuje dalilansu ba, ya halatta yayi taqalidi kamar yadda malamai suka kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Sannan suke cewa ba zai yi duk mutane su zama malamai ba. Ibn Qudama yana cewa an kace kowa sai ya zama malami, su waye za su yi waina da kwasar shara, duk ba za a samu ba. Saboda haka ba zai yi kowa ya zama malami ba. Da haka dai in mutum ba yadda zai iya taqalidi, amma in akwai yadda zai iya karanta risala, iziya, amma kuma zai iya gane inda suka dace da dalili da inda ba su dace ba, wannan darajar ta tsakiya ta fi mutum ya zama muqallidi. Allah ya ba mu dacewa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.